Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 5 ga watan Mayu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Kasar Rasha ta yi alƙawarin tsagaita buɗe wuta a yau Alhamis a birnin Mariupol na ƙasar Ukraine, inda dakarunta ke rike da duka garin, amma banda wata masana'antar sarrafa ƙarafa. Masu aikin ceto a tsakiyar China sun zakulo wata mata da ranta a ƙarƙashin baraguzan ginin da wani bangare ya ruguje kusan kwanaki 6 da suka gabata, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka ruwaito. Wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama guda 5 sun bada rahoto a jiya Laraba cewa an yi korafin take haƙƙin bil'adama aƙalla 338 a lokacin da aka yi kame a El Salvador.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta zargi kungiyar IPOB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya da kisan sojojinta biyu a farkon wannan makon, zargin da kungiyar ta musanta. Bayan haka za ku ji cewa 'yan Najeriya waɗanda suka je aikin umara a bana sun mai da martani akan cafke wasu 'yan ƙasar da hukumomin Saudiya suka yi bisa laifin ɗaga hotunan 'yan siyasa da ke neman takara a gaban ɗakin Ka'aba.
Wannan abubuwan ba daidai bane, tunda ma da an samu labarin shi hukumomin Saudiya har sun kama kusan batu 30 akan wannan. Wannan abun gaskiya bai kawo kallo gare mu 'yan Najeriya ba, kuma bai dace a ce 'yan Najeriya mun yi wannan abun ba. Abin da ya kamata ma da mutane ma masu kishin ƙasa ne su roƙi mana Allah ya sa ƙasar ba ta zauna lafiya, ba wai zuwa roƙo da hoton ɗan siyasa ba.
To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafi da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi da farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun. Kasar Rasha ta yi alƙawarin tsakaita buɗe wuta a yau Alhamis a birnin Mariupol na ƙasar Ukraine, inda dakarunta ke rike da duka garin, amma banda wata masana'antar sarrafa ƙarafa inda sojojin Ukraine ke jibge tare da fararen hula da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin kwashewa. Rasha ta ce za a ci gaba da tsagaita buɗe wuta da rana a ranar Juma'a da kuma Asabar domin samun sauƙin kwashe mutane daga masana'antar wacce ake kira da Azovstal. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a wani jawabi da ya yi da sanyin safiyar yau Alhamis ya ce ana buƙatar tsagaita wuta na tsawon lokaci domin kwashe sauran fararen hula a Mariupol. A Washington, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya bayyana shakku game da matakin da Rasha ta ɗauka na tsagaita wutar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa fararen hula sama da 300 da aka kwashe daga Mariupol, Manhush, Berdyansk, Tokmak da Vasilivka na samun kulawa a Zaporizhia. Masu aikin ceto a tsakiyar China sun zakulo wata mata da ranta a ƙarƙashin baraguzan ginin da wani bangare ya ruguje kusan kwanaki 6 da suka gabata, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka ruwaito a jiya. Matar wacce ba a tantance ba ita ce ta 10 cikin waɗanda suka tsira da ransu daga bala'in da ya faru a birnin Changsha, inda aƙalla mutum 5 suka mutu. Har yanzu ba a ga wasu mutane ba waɗanda ba a san iya adadinsu ba. Kamfanin dillancin labarai na Xinhua ya ba da rahoton cewa an ceto ta ne da sanyin safiyar ranar Alhamis, kimanin sa'o'i 132 bayan da gidan mai hawa 6 ya rufta a ranar 29 ga watan Afrilu. Matar ta kasance cikin hayyacinta a lokacin da aka kubutar da ita, ta kuma shawarci masu aikin ceto yadda za su fitar da ita ba tare da ƙara mata wani rauni ba, inji Xinhua. Ƙungiyoyin sun yi amfani da karnuka da kayan aikin hannu da jirage marasa matuƙa da na'urorin gano waɗanda ke raye na lantarki a aikin ceton da suka yi. Wasu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama guda 5 sun ba da rahoto a jiya Laraba cewa an yi ƙorafin take haƙƙin ɗan adam aƙalla 338 a lokacin da aka yi kame a El Salvador kan waɗanda ake zargin ƴan kungiyar daba ne. Kungiyoyin masu zaman kansu sun ce abinda aka fi ambata shine kame ba bisa ka'ida ba da kuma binciken gidaje ba bisa ka'ida ba, jikkata mutane, fashi da kuma mutuwar wani da ake tsare da shi. Yawancin kamen ya fi kamari ne akan matasa masu shekaru 18 zuwa 30 a cewar gidauniyar Christosel. Samamin wanda aka fara a ƙarshen watan Maris bayan karuwar kashe-kashe ya yi sanadiyar kama sama da mutum 24,000 da ake kyautata zaton ƴan kungiyar daba ne. A ƙarshen watan Afrilu, Majalisar Dokokin Ƙasar ta El Salvador ta kada kuriyar amincewa da bukatar shugaba Nayib Bukele na tsawaita dokar ta ɓaci da ke yaƙi da ƴan ta'adda na tsawon kwanaki 30.
To, kafin ku je ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A wata sanarwa, ƙungiyar IPOP da ke fafutukar ɓallewa daga Najeriya ta kafa ƙasar Biafra ta musanta zargin rundunar sojan Najeriya na cewa tana da hannu a fulla kan wasu sojojinta biyu a jihar Imo a farkon wannan makon. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da rundunar sojan ƙasar sun yi Allah wadai da wannan mummunan kisan. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton.
Rundunar sojin Najeriya ta zargi ƴan kungiyar nan ta IPOP da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra da hannu dumu-dumu wajen fille kawunan wasu ƴaƴanta biyu, idan ba manta ba dai an fille kanun wasu sojoji biyu a baya-bayan nan yayin da suke kan hanyar su ta zuwa jihar Imo domin yin bukukuwan aure na gargajiya. Mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, Laftanar Janar Onyema Inwachukwu, a cikin wata sanarwa da ya aikewa muryar Amurka, ta bayyana cewa kisan na jami'an nasu abin takaici ne, sa'annan kuma abin kyama. Haka kuma rundunar sojan ƙasar ta ce ba za ta lamunta da wannan ta'asa ba. Rundunar sojan Najeriya dai a cikin sanarwar ta sha alwashin cewar za ta kamo tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Ƙungiyar ta IPOP dai ta yi matuƙar kaɗuwa da jin wannan labarin a cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta hitar mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawun ƙungiyar Mr. Emma Powerful. Dangane da haka ne na tuntuɓi Mr. Chinazo Nwachukwu, wani kusa a cikin ƙungiyar ta IPOP.
A surprise press statement by the Nigerian army, because all they are looking for is to tarnish the image of IPOB and ESN.
Yana cewa ne kungiyar IPOP ta yi matukar mamaki da fitar da wannan sanarwa kan cewar su suka kashe sojojin Najeriya biyu, muna zargin sun yi haka ne domin kara lalata sunan kungiyar ta IPOP a idon duniya. Mr. Chinazo Nwachukwu ya kara da cewa
IPOB under the leadership of Nnamdi Kanu and ESN, they know nothing about the killing of soldiers.
Yana cewa ne ina so in tabbatar ma duniya cewar kungiyar IPOP karkashin jagorancin Musa Nnamdi Kanu ba ta da hannu wajen kisan sojojin Najeriya biyu da ke kan hanyar su ta zuwa aure a jihar Imo. Da na tambayi Musa Chinazo Nwachukwu da ko su wane ne suka kashe sojojin biyu, sai ya ce
they said they are under investigation. No evidence to prove. Regards to your question, who is the...
A tunani na gwamnan jihar ta Imo, Musa Hope Odizuma, shi ya kamata a yi ma wannan tambayar domin shi ne jagoran tsaro a jihar ta Imo. Shi kadai ke da ikon sanar da gwamnati da rundunar sojan Najeriya da ma duniya baki daya. Kungiyar IPOP ne da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra ta yi kaurin suna wajen tashe-tashen hankula a yankin kudu maso gabashin ƙasar, inda rayuka da dama suka salwanta. Farfesa Bello Bada malami ne a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum.
Tsaro ya kau, mai laifi a hukuntar da shi babu. To, idan ka duba, dole mummunan rudani ya shiga. Da ɗai ana ganin cewa kamar soja shi an kai koli ga sha'anin tsaro iyaka ta. To, a shiga wanda ba soja ba shi sai shi kama kai ne, shi ta kai ne. Watan babu mai iya shidda wani. Yau ƙasarmu ta Najeriya haka ta kai. Duk alamomi da ke nuna kasawa da ƙasa ya hito ga fili.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai tare da nuna alhininsa dangane da kisan sojoji biyu na Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka, daga Fatakwal, Najeriya.
Madalla a gaida Lami da Abubakar Sokoto, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Babban birnin kasar Sin ya bada umarnin rufe makarantu ga dalibai a yau Alhamis a matsayin wani bangare na yunkurin kawar da sabuwar barkewar coronavirus. An yi tsammanin dawowa karatu bayan hutun ranar ma'aikata, amma hukumomin Beijing sun yanke shawarar dakatar da makaranta na akalla mako guda. A halin yanzu, umarnin dakatar da cin abinci a gidajen abinci, buɗe mashaya da nishaɗin cikin gida yayin hutun zai ci gaba har sai yadda hali ya yi. Har ila yau, Beijing ta rufe tasoshin jirgin ƙarƙashin ƙasa guda 60, fiye da kashi 10 na hanyoyin sufurinta don hana yiwuwar yaduwar cutar. Hambararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi na ci gaba da fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari, bayan da kotun kolin kasar sai watsi da ɗaukaka ƙarar da ta shigar a ranar Laraba. An yanke shawarar ne dai bayan da aka ba da rahoton cewa za ta ɗaukaka ƙara, kuma kotun bata saurari bahasi daga kowane bangare a shari'ar ba. An yanke wa Suu Kyi mai shekaru 76 hukuncin a makon jiya, bayan da aka same ta da laifuka 11 na cin hanci da rashawa da suka hada da karbar cin hancin kudade da sandunan zinare na dala 600. Lauyanta ya kwatanta tuhumar a matsayin rashin hankali. Suu Kyi, wanda ke fuskantar karin tuhume-tuhume, tana tsare a gidanta tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a kasar a bara.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. ‘Yan Najeriya waɗanda suka samu damar kai ziyara a ƙasar Saudiya don aikin umara a bana sun yi tsokaci game da zargin cafke wasu ‘yan ƙasar da hukumomin Saudiya suka yi bisa kama su da laifin ɗaga hotunan ‘yan siyasa da ke neman takarar shugabanci a Najeriya a harami a yayin gudanar da dawafi a gaban ɗakin Ka'aba. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton daga Makka.
Rahotanni da ke fitowa daga nan kasar Saudiya da ya yi nuni da cewa hukumomi a kasar sun cafke wasu 'yan Najeriya da ake zargin su da wuce gona da iri wajen shiga tare da daga hotunan wasu 'yan siyasa da ke neman tsayawa takarar shugabanci a gaban ɗakin Ka'aba. Mutala Adamu Jigamursun dan siyasa ne a Najeriya wanda ya ce shi da nauni na lamarin.
Ni na gari da idanu na ba wai gaya mun ba faɗa mun akai ba a ga nau nake na gani a ɗakin Ka'aba wasu da hotunan Bola Ahmed Tinubu suna zagaya da shi suna faɗa yau suna Allah tana faɗa Allah shi ba shugaban kasa da sauransu. Wannan abubuwan ba daidai bane tunda ma za a samu labarin shi hukumomin Saudiya har sun kama kusan mutum 30 akan wannan. Wannan abin gaskiya bai kawo kallo gare mu 'yan Najeriya ba, kuma bai dace a ce 'yan Najeriya mun yi wannan abin ba. Abinda ya kamata ma da mutane ma masu kishin ƙasa ne su roƙi amma Allah ya sa ƙasar ta zauna lafiya, ba wai zuwa roƙo da hoton ɗan siyasa ba.
Wasu dai na ganin 'yan siyasar ne suka biya wa magoya bayan su kuɗin zuwa aikin umra da nufin roƙon Allah don samun nasara a babban zaben kasar da ke tafi, kamar yadda Zainab Abdullahi ke cewa.
Babu matsala idan dai ka biya wa mutum ya je maka addu'a, amma wai wani zanta na daga hotuna ana zuwa ɗakin Ka'aba ko a idanun ma wanda suke kallo, wannan bai dace ba. Baya ba kasan irin image mai kyau, kallon da za mana ma daban ne, saboda a cikin wannan ma za a tunanin ma mutum ya je ya tsafi tsafi ne. To haka din bai dace ba, ya kamata matsayinmu na 'yan kasan Najeriya mu kama kanmu sosai. Idan za mu yi abubuwa na ibada mu nutsu mu tabbata cewa mun je da niyya guda ɗaya, saboda ko musulunci ma an ce duk wani aiki da zai ya danganta da niyyar da kai.
A halin da ake ciki dai, wata majiya daga kasar Saudiya ta bayyana cewa waɗanda aka kama suna hannun mahukuntan kasar ƙarƙashin kulawar askarawa domin gurfanar da su a gaban kotu tare da yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata. Malam Abba Labaran Tahir ya faɗi cewa duk hukuncin da aka ɗauka a kansu ya yi daidai.
Wannan hukunci ya yi daidai da suka kama su, don su nuna musu cewa nan ba guri ne na irin wannan abubuwa, guri ne wanda kowa zai zo in nemi rahama wajen Allah da bukatarsa, amma ba irin wannan, in ma kana da irin kana da hakan to ka batta a zuciyarka, shine abin da ya dace, ba ka zo ka dauko fasta kana nunawa kana ra'ayin wani ba.
Kuma hakan ke nufi ta fuskan addini? Fitaccen malamin addinin Islam a Najeriya Sheikh Nura Khalid yayi kari da cewa
abinda wannan yake nunawa shine gwamnatocin Saudiya sun yi abin da ya dace, domin yin hakan ya saba wa ka'idodi na addini da zamantakewa. Ka'idar addini bata yadda mutum ya mayar da wurin dawafi wanda yake wuri ne na ibada ko wurin sallah ya zama wurin tallan wani dan takara ba. Idan an bar abin a haka, za a rikita haramin nan kowace kasa tana da lokacin siyasanta, a wannan yana son wani zai daga nashi, wani kuma yazo yana daga na wani, har abin ya kai ga ya shafi tsaron al'umma, an yi rigima a cikin harami. Haka abin da aka yi na hana irin wannan abu daidai ne. Addu'a ta halatta a yi addu'a a harami ko a wajen harami ko a ɗaki ko a ina, ka ce Allah ya taimaki wani kaza ya ci zaɓe, a shi Allah in ya so zai karɓi wannan addu'a.
Tun dai a cikin watan Ramadana aka yi ta hango yanda wasu 'yan Najeriya suka dinga tallan 'yan siyasa a garin Makka, lamarin da hukumomi a ƙasar suka ce ba za su lamarce ire-iren waɗannan abubuwa ba a ƙasar su. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga garin Makka na kasar Saudiya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zugi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasashi. Kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɗewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu, ya sa shirin Lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori, Dr. Mustapha Dan Juma, da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori. Likita, barka da warhaka.
Barka kare.
Ku za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su, ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori?
Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu, wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasashi, kuma yakan gigita mutum sosai, yakan sa mutum zazzabi, yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka. Ciwon haƙori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon haƙori. Akwai ciwon haƙori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori, a cikin haƙori, wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je taba a sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai saƙo ƙwaƙwalwa. To wannan idan ya fara haka nan, mutum zai dinga samun ciwo a hankali, sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation, sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ga yana samun ciwo matsananci, ya ci gaba sai ga ana samun kumburi. To wannan da ba. Akwai kuma ciwon da ake samu na dasa, shi ne ke kawo ciwo, za ka ga ƙwayoyin cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum, shi ma yakan sa dasa shin mutum ya ɗan kumbura ya kuma fara ciwo. So duka dai dasa shi da shi kan shaƙori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori.
A bayaninka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi. To shi wancan na farko da kai bayani.
bayani wanda zaka ga kogo a haƙori shi me ke haddasa shi?
To abin da yake kawo kogon haƙori shi ma ƙwayoyin cuta ne, amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai, misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush. Idan mutum yana cin abubuwa kamar abinci masu zaki a bakin shi, musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori, wato muna kiran su refined carbohydrate, wasu suna iya makalewa kamar su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa, to zaka tauna su kuma za su makale. Dai kin san shi kan haƙori a matauna din inda yake abin da zaki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba, zaki ga cewa akwai dan corrugations a cikin haƙori wanda yake taimakawa wajen nika haƙo abincin ka abin nan haka yake. So zakan makale, after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba, ko baka yi brushi musamman da daddare kafin ka kwanta barci, waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal ƙwayoyin cuta da suke a bakin mutum wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikin su, wanda yake wannan zai iya koyi ma haƙori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin haƙorin da muke gani a bakin mu, saboda yafi komai ƙarfi a jikin mutum. To amma idan aka samu su waɗannan ƙwayoyin cuta suka ci wannan abincin, sannan kuma suka fidda najasa a jikin su, acid ne suke fitarwa, shi kuma wannan farin haƙorin za ta ga kamar abu ne wanda yake da property na metal, so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a haƙori, zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi ƙarfi sai ya taushi. So idan ya taushi din nan, waɗannan ƙwayoyin cuta za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din. To a haka ana yi, za ga mutum ya fara jin yana jin in ya abu mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi, ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji, a hankali in kuma bai dauki mataki ba sai kaga ya zo yana jin zafi sosai, in mutum bai kula sosai ba sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa, sai a maka abin da ya dace. Idan mutum ya toshe hannu sosai, lokacin da zai zo ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini su riga sun tabu, karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire haƙorin, saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki. Amma in mutum ya dauki matakai sosai, yana zuwa wajen likita ana duba ana ba shi shawarwari, idan an ga alamu ai dauki mataki da sauri, saboda kada abin ya kai inda ba a so.
Kai bayanin cewa akwai wasu ƙwayoyin cuta a baki, su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cutan da za su zo wani abu ko kuma abinci da ya makale a haƙori har su haifar da najasa?
Generally ƙwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne, kowane mutum yana da su, suna nan species din, akwai waɗanda suke iya kawo cuta din, akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa ma abincin da zaka tauna. So idan aka samu mutum wanda bashi da tsafta, so za su sa waɗannan waɗanda suke ƙwayoyin cutan da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi mashi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa. Saboda haka kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi.
Likita, akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi?
Eh, to ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues. A gaskiya shi bature bai bambanta su ba, ba za a ce only teeth ba. Haƙori shi ne wannan wanda ke gani fari din nan kuma a waje, amma a ƙasan shi ya fi tsawo ma yana cikin ƙashi. Shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi, wanda yake shi yake rike shi a wuri daya, dasa shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai ƙara ma haƙorin karsashi da sauransu. Yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasa shi. Idan haƙori ya samu matsala har Yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da Turanci, to wannan pop chamber din zai lace zai sauka ƙasa. Kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun, to amma ba zai iya cire ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe, sai ga mutum sai kaga dasashin shi ya kumbura, saboda ƙwayoyin cuta za su zo su haɗu da ƙwayoyin da suke su ma suna kariyan jikin ɗan adam, za a samu rikici tsakanin su, so har kaga dasashin mutum ya kumbura, daga nan sai kaga ya yi ruwa har wata sa sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan system, sai kaga mutum ya samu lafiya. So actually da shi dasashin da hakorin suna tafiya ta dan juma ne da dan jummai.
Suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon hakori a cikin mutane?
Zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon hakori. Ya danganta ga irin kula da aka samu. Amma a likitance yara kanana su hakorin su bashi da karfi kamar na manya, saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya, saboda manya nasu ya riga yi karfi, akwai resistance. Sannan hakorin yara musamman in suna dagowa zaka ga nan da nan in ba a samu kula ba zaka samu da yawan su zaka sun girami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu zaka an zo an cire, amma dai wasu za su fito permanent one. Ainihin wannan wanda muke kira milk seed wanda su sukan fito tun daga wata shida haka, kuma su fara fita bayan su kashe shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita, wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent. Su waɗannan hakoran su ba su da ƙarfi kamar hakori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa. Za ki samu waɗancan su guda ma 20 ne, amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen 32 ne. So su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan. To amma duk da haka idan aka samu kula da kyau, zaka ga yaro ya har ya fidda hakorin shi babu matsala. Na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa kula da tsaftan baki da sauransu, za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu, ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa, kuma ba sa yin broshi da dare za su kwanta. Za ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da ribewan hakori kenan, wato abin da kira dental caries. Haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kanshi tsaftan bakin, sukan yawan samun abin da ake kira bubu, gum bleeding, in sun ka taba ko da alwala suke misali za ki ga cewa jini na fitowa. To wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya. Akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke zama a ƙauyuka, wato wanda suke zama a karkara sosai, su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashin fiye da ciwon wata da suka shafi shi kanshi hakorin. Kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a hakori, domin saboda yanayin irin abincin da suke ci. Wannan yana nan kuma haka ne in mutanen wanda suka yi aiki a karkara suka samu kansu na aiki a birni, za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi musu ciko ne, suna da kogo da sauransu. Wasu kuma za ki ga a ƙauye wani ma zai zo hakorin shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu, don da ka taba za ka ga yana jini da sauransu.
Ta yaya ya kamata mutum ya kula da hakoransa domin gujewa daga kowace matsala ta hakori da ka iya tasowa, da kuma irin ga hakori ya canja launi yayi ruwan dorawa ko kuma baki ko makamancin haka?
Alhamdulillah, kamar yadda na faɗa, kula da tsaftan baki shine kashin bayan kariya da cututtuka na hakori. Banda wannan, musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci, a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata, musamman sinadarin vitamins da kuma proteins su gina jiki wanda za su kuma taimaka wajen gina hakori da kuma sauran gabobi na bakin mutum wanda suke taimaka ma hakori. Idan yaro bai samu abinci ba, kware da gaske zaka samu cewa yana da matsala wajen hakoransa. Zaka ga cewa development din hakorin an samu matsala wajen gum tissues din shi. Na biyu kuma dole ne kasance mutane suna zuwa ganin likita akalla sau biyu a shekara, mutum ya je asibiti a duba hakorin shi, ba shi shawarwari
koda hakorin baya ciwo
ya kamata mutum ya ba shi shawarwari, kuma a wanke mashi hakorin, a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata shida. To bayan wata shida kuma ya ƙara kuma. To in mutum haka zaka ga cewa koda akwai ramin da shi bai sani ba, shi likita zai sani, zai duba ya gani ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Mustapha Danjuma Abubakar,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. To madalla a gaida Hawwa Umar, masu sauraro iyakacin
fatan abin da ya sawwaka kenan a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wanda ta hada shirin da ma engineer mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe